This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Yau Litinin 8 ga watan Yunin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfilu da kanin labaran.
To Aisha, yau Litinin wani makami mai linzami na Rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine. Ƙungiyar tsaro ta NATO na shirin gudanar da taron kwanaki uku da gobe Talata a nan birnin Washington DC domin murna zagayowar ranar kafa ta shekaru 75. Daga nan za a ji cewa sojojin Isra'ila sun kai harhara ta sama a yau Litinin a duk zirin Gaza da kuma kan mayakan Hezbollah a kudancin kasar Lebanon.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa kasar Jamus ta fitar da sanarwar kwashe dakarunta daga jamhuriyar Niger. Lamarin da wasu manazarta suke cewa wannan matakin baya rasa nasaba da sabuwar dangantakar da kasar ta kulla da kasar Rasha.
Cikin kungiya take, cikin NATO take, kenan manyan NATO an ce su take, kenan ita ma Alman, Jamus ba baya ba za a baro ta. To kenan nan wancan ya tafi wadangama din shi za su yi.
Sannan ai kasar ta Niger na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da matakin da kungiyar haɗin kan kasashen yammacin Afirka ECOWAS na ci gaba da matakin lalama don ganin cewa kasashen nan uku da suka fice daga kungiyar sun dawo an ci gaba da tafiya da su bayan taron kungiyar da ya gudana a birnin Abuja Najeriya jiya. Ko me suke cewa?
Wannan abun ya sa yau duk irin abun da ECOWAS za ta yi muna da ɗari gare shi. Mu ba mu baƙin cikin a samu jituwa ba a ce mu koma ECOWAS ba. Me na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu ba mu da matsala da kasashen da duk muke cewa da su.
Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibril zai gabatar. Kuma wannan makon shirin zai nazari ne akan dalilan ficewar malaman jami'o'in gwamnati zuwa kasashen waje ko kuma jami'o'i masu zaman kansu. Yau ma kamar kullun za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, Sarfilu zai fara da karanto kashin farko na labaran.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Litinin wani makami mai linzami na Rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine, wani bangare na harhara ta sama da aka kai a yankunan kasar da ya sanadin mutuwar mutane akalla 20. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce masu aikin ceto na tona baraguzai a asibitin yara na Ahomadi da ke Kiev, inda har yanzu ba a san adadin waɗanda suka jikkata ba. Rasha ba za ta iya da'awar jahilci ba game da inda makamanta a masu linzami ke nufa, kuma dole ne a tuhume ta da cikakken alhakin duk laifukan da ta aikata. Akan mutane, akan yara, akan bil'adama baki daya, in ji Zelensky akan X. Ya ci gaba da cewa yana da matukar muhimmanci cewa duniya ba ta yi shiru ba game da wannan lamari, kuma kowa ya ga abin da Rasha take da kuma abin da take yi. Hukumar sojojin ta birnin Kiev ta ce harin na Rasha ya kashe akalla mutane 7 tare da lalata gine-gine a gundumomi da dama. A yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da wani taron kwanaki uku daga gobe Talata a nan birnin Washington DC domin murna zagayowar ranar kafa ta shekaru 75, kungiyar na ƙara ƙarfafa goyon bayanta ga Ukraine a yakin da take da Rasha. A yayin wani taron manema labarai da wasu 'yan jarida a jiya Lahadi da ke duba taron, babban sakataren kungiyar NATO ta tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce dukkan mambobin kungiyar na son zaman lafiya, kuma hakan na iya yiwuwa idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya fahimci ba zai iya yin nasara ba a fagen daga. Hanya mafi sauri don kawo ƙarshen wannan yakin shine a rasa yakin, in ji shi, amma hakan ba zai kawo zaman lafiya ba, hakan zai kawo mamaya. Stoltenberg ya zayyana muhimmancin matakan NATO da za ta ɗauka da suka haɗa da kafa wani ƙwarya-ƙwarya cibiya a Jamus da inganta tallafin kuɗi da na soja da kuma yarjejeniyar tsaro ga ƙasashen. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yau Litinin a duk zirin Gaza da kuma kan mayakan Hezbollah a kudancin kasar Lebanon. Mazauna yankin sun kuma bayar da rahoton hare-haren tankokin yaki na Isra'ila a birnin Gaza dake arewaci, inda sojojin Isra'ila suka ce sun gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci. A kudancin Gaza, dakarun tsaron Isra'ila sun bayar da rahoton kashe mayakan sa kai fiye da 30. Tashin hankali na bayanin ya zo ne kwana guda bayan da masu zanga-zangar Isra'ila suka toshe manyan tituna a fadin kasar, yayin da suke kira da tsagaita wuta tare da neman Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi murabus. A ranar Lahadi ta fara ne da karfe 6:29 na safe a wogan kasar. Lura da lokacin da mayakan Hamas suka kaddamar da dokoki na farko zuwa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba da ya gabata, harin da ya sanadin mutuwar mutane 1,200 da yin garkuwa da kusan mutane 250.
To, kafin Safiru ya karanto mana sauran labarin, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Jamhuriyar Nijar, inda ƙasar Jamus ta sanar da shirinta na kwashe dakarunta daga sansaninta da ke filin jiragen saman Nijar a ranar 31 ga watan Agusta mai kamawa, kuma dakarunta za su koma gida. Sanarwar ta Jamus na zuwa a wani lokaci da ƙasar Nijar ta kawo ƙarshen yarjejeniyoyin tsaro da wasu ƙasashen yamma irin su Amurka da Faransa, lamarin da masana harkokin tsaro suke kyautata zaton baya rasa nasaba da sabuwar dangantakar Nijar da Rasha. Hamid Mahmud, gareka.
A cikin wata sanarwa ce da ma'aikatar harkoki wajen kasar Jamus ta fitar, inda ta ce kasar ta Jamus za ta rufe sansanin sojinta da ke Nijar a ranar 31 ga watan Agusta mai kamawa, bayan da kasashen biyu suka kasa cimma matsaya kan tsarin bayar da horo da kuma makamai. Sansanin na zama wata hanyar yakar ta'addanci a kasashen yankin Sahel karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. To, sai dai masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin ficewar dakarun kasar Jamus daga Nijar ba zai rasa nasaba da sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen Nijar da kuma Rasha ba.
Kulla da Nijar da Rasha tana da kaman musamman alaka da duka irin kudurori wanda kasashen Turai sun kaduka a cikin wannan yaki da ta'addancin a Nijar. Duk kasashen Turai yau suna zuba makudan kudi da kuma da kayan aiki a can cikin yanki na Ukraine, inda take yaki da Rasha a cikin yanki na Ukraine. Kinan Germany tana cikin kasashe wanda ke adawa da cikin musamman babban aminiyata, sabuwar aminiyata wanda ake kira Rasha. Kinan sai a ce lalle shiguwar Rasha a nan na kasar nan tamu tana da alaka da duka irin kudurori wanda kasashen Turai sun kaduka na barin kasar Nijar.
Wannan matakin na Jamus ya ƙara jaddada irin tsamin dangantaka da ke tsakanin kasashen yamma da kuma hukumomin mulkin sojin Nijar. To, sai dai Alkasum Mato, wanda masanin harkokin tsaro ne a Nijar, ya bayyana dalilan da suka sanya Jamus ɗaukar wannan matakin na ficewa daga kasar ta Nijar.
Jamus cikin kungiya take, cikin NATO take, kenan manyan NATO an ce su take, kenan ita ma Alman Jamus ba baya ba za a baro ta. To, kenan nan wancan ya tahi wadangama bin shi za su yi. Su kuma Jamus bambancinsu da wadancan mazajensu da suke nan ba su da yawa.
To, kowane tasiri ko rashin tasirin da ficewar kasar Jamus daga Nijar zai yi ta bangaren tsaron kasar.
Duk wannan kasashen sun zuma a nan kasashen. Sun jima a kasashen mu da sunan cewa za su taimaka ma Nijar musamman wajen yaki da ta'addanci da ba Nijar tallafi wanda zai kamata wanda zai bata dama ta gado kwanci hankali a cikin wannan yankin namu na Yesfas na Saheliya. To, wannan kasashen, wannan gurin da an ka doka, duka ba a ci musu ba. Tahiyar su ma zai iya ba mu dama mu gane wasu abubuwa wanda ke wakana a cikin wannan yankin namu. Kinan ba wani tasiri ko zaman su ko tahiyar su ta yi zaman su. Tasiri babu ko guda. Wannan tasiri ai sun jima anan magani mai sun kai ba sai magani ba abubuwa ne wanda adda tasiri ba a nan yankin namu.
A lokutan baya Jamus ta buƙaci kullar jejeniya ta wucin gari da kasar ta Nijar, sai dai ga dukkan alamu ficewar dakarun kasashen Faransa da Amurka daga Nijar ya kawo cikas ga kasancewar Jamus a wannan kasa ta Sahel. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid. Muryar Amurka yake sauraro daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Ga kashi na biyu na labaran duniya.
Da yawa daga cikin kawayen ƙasar Faransa sun ja numfashi a yau Litinin bayan da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Marine Le Pen ta gaza samun nasara a zaɓen fidda gwani da aka yi, amma sun yi nuni cewa gamayyar ƙawancen da aka haɗa daga Majalisar Dokokin ƙasar ita ma na iya haifar da ciwon kai ga Turai. Taron ƙasa na Le Pen RN ya kasance wanda aka fi so a zaben wanda ya kara hadarin gwamnatin Faransa mai tsawon ra'ayi tun bayan yakin duniya na biyu tare da yan barazana karfafa manufofin tattalin arziki na ketare a kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a yankin Euro musamman kawayen Ukraine na fargabar gwamnatin Le Pen ke jagoranta za ta iya sassauci akan Moscow tare da yin watsi da tallafin soja da kip ta dogara da shi tun bayan mamayar Russia a shekarar 2022 ko da yake jam'iyyar ta daga baya ta ce Russia barazana ce a yau litinin sabon prime minister Britania Keir Starmer ya yi alƙawarin tabbatar da ingantacciyar yarjejeniyar tarayyar turai game da ka'idojin ciniki bayan ficewar Britania tare da sabunta yarjejeniyar da bata dace ba da tsohon prime minister Boris Johnson ya sanya wa hannu da yake magana a Belfast bayan tattaunawa da shugabannin Ireland ta arewa inda dokokin kasuwanci bayan Brexit suka mamaye harkokin siyasa tsawon shekaru Starmer ya ce sabon gwamnatin sa ta fara aiwatar da sauye-sauye a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla a halin yanzu don ƙarfafa amincewa da tarayyar Turai muna tunanin za mu iya samun ingantacciyar yarjejeniya fiye da yarjejeniyar da Boris Johnson ya kawo gida kuma za mu yi aiki akan hakan Starmer wanda ya nasara daga gagarumin jaya a magon da ya gabata ya shaida wa manema labarai ya ƙara da cewa ba za mu iya samun kyakkyawar alaƙa ba sai idan mun nuna himma da dangantakar da kuma yarjejeniyoyin da aka riga aka kulla daga ƙarshe ɗaya daga cikin ƙungiyar 'yan tsiraru masu ƙarfi a ƙasar Myanmar da ke fafata da gwamnatin sojan ƙasar ta ce ta kwace wani filin jirgin saman da ke hidimar babban wurin shakatawa a gabar tekun ƙasar wanda shine karan farko dakarun adawa suka kwace irin wannan wuri mazauna yankin da ke kudancin jihar Rakhine da ke yammacin ƙasar sun kuma bayar da rahoton kwace filin jirgin sama na Tandwe wanda shine babban koma baya na baya-bayan nan ga gwamnatin mulkin soja da take mulki a shekarar 2021 bayan haɓarar wato bayan haɓarar da gwamnatin san wato an san suki
Safilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba kuma har yanzu muna jamhuriyar ta Niger. Yan Niger sun fara mai da martani bayan da kungiyar ECOWAS ko kuma sai dai yawo ta jaddada aniyar ci gaba da tuntubar kasashen Burkina Faso, Mali da Niger. Dan ganin sun sake komawa sahun mambobinta a bayan da suka sanar cewa sun fice daga kungiyar ta ECOWAS mai wato kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka a watan Janairu da ya gabata a sakamakon zarginta da kasancewa yar amshin shatar Faransa. Wakilin muryar Amurka Sulemi Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Watanni kusan bakwai bayan ficewar kasashen IOS daga ECOWAS har yanzu shugabannin kasashen kungiyar ta yankin Afirka ta Yamma na ganin buƙatar maido da waɗannan kasashe a sahun dangi. Shugaban ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye ne aka ɗora wa wannan nauyi amma kuma zai iya haɗa gwiwa da For Eyadema na Togo. Masani a sha'anin diplomasiya Mustafa Abdullahi na da kyakkyawan zato kan tasirin bin hanyar laluba a wannan dambarwa.
Da ya hau karagar mulki kaga ai ya zo Mali ya zo Burkina Faso Niger zai ce kadai bai zo ba. Da yake dama ya fara wannan sai ci gaba. Yana iya ya shiga tsakani. Kafar shi ma kafin ma Basiru din tun da aka yi juyin mulki a Mali a Burkina Faso da Niger. Ya dan shiga tsakani
sai dai har yanzu wasu 'yan Niger na cewa basu manta da barazanar harin da sai dai yawo ta ayyana a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 Saidu Abdul Nasir na daga cikin masu kallon kungiyar da abin da suke kira babban tabo
wannan abun ya samu yau duk irin abin da ECOWAS za ta yi muna da ladar gare shi mu ba mu bakin cikin a samu jituwa ba a ce mu koma ECOWAS ba mai na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu ba mu da matsala da kasashen da duk muke kewa da su
jigo a kungiyar Alternative Espacito yayin Kakatu Dagoni Mamadu na cewa ya kamata jama'a ta yi la'akari da girman alakar da ke tsakanin Burkina Faso Mali da Niger da ɗaya gefe sauran makwabta
tahiyan mu na kasashen mu cikin ECOWAS wasu ya hizara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen na zamu yi wani abu sabili haka muna jan hankalin wayanda suke buga ma kidi a wayannan shugabannin ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abin da suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma.
A jajibirin taron ECOWAS na Abuja, kasashen IOS a nasu bangare sun gudanar da taron koli na farko a nan Yamai, inda shugabannin gwamnatocin mulkin sojan uku suka rattaba hannu kan takardun jaddada haɗin kai a tsakanin su a matsayin haɗakar Confederation IOS. Abinda ke nufin tafiya ta kama hanya.
Ka san ita irin wannan ka gwamnati na tarayya ana kira Federation ko Confederation, ai ba a yi shi haka nan agogoce. Ka san ai ka a ce ƙasa sun yi abin ake ma Confederation ko Federation, akwai sharuɗi 5-7. Ya kamata a ce duka al'umman na ƙasashen uku sun yarda da ai haka. To kaga yanzu nan mulkin soja ne ake ba amma ba an ƙasa dama ba domin su bada
A wata bidiyon da ta karaɗe kafafen sada zumunta a ƙarshen taron na jiya Lahadi, shugaban hukumar gudanarwar Sedeo Umar Ture ya yi tunatarwa akan cewar ficewar Burkina Faso, Mali da Niger na iya haddasa cikas kai da kawan jama'a. Domin tabbatuwar wannan kuduri na iya sanadin shimfiɗa tsarin takardar visa kafin 'ya'yan ƙasashen uku su sami izinin shiga ƙasashen kungiyar ta raya tattalin arzikin yammacin Afirka. Yayin da nan Nijar wasu ke ganin hanawa waɗancan ƙasashe ratsa sararin samaniya na iya zama kwakwaran martani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Barma. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 11:16 na safe.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mushin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. A makon da ya gabata ne ministan ilimi a tarayyar Najeriya Professor Tahir Mamman ya yi kukan cewa malaman jami'o'i da dama ne suka fice daga Najeriya suka koma kasashen waje, abinda ma ya ce yawan malaman da suka bar Najeriya ya fi yawan likitocin da ake kuka suna barin Najeriya. Professor Mamman ya bayyana hakan ne a lokacin kaddamar da shugabannin gudanarwa na manyan jami'o'i da kwalojojin kimiyya da fasaha da na ilimi da ya gudana a birnin tarayyar Najeriya Abuja. To kai me ke sa malaman jami'o'i ficewa daga Najeriya zuwa kasashen waje? Tambayar kenan da za mu yi kokarin amsawa a cikin shirin namu na wannan mako.
Kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mushin ku, jama'a kiran mu nake bisa dagewa.
To madalla, to dangane da wannan kuka da ministan ilimin tarayyar Najeriya Professor Tahir Mamman yayi cewa malaman jami'o'i a Najeriya na ficewa zuwa kasashen ƙetare domin samun aiki, na tambayi wani malami a jami'ar jihar Kaduna, Malam Muhammad Sani, ko me yasa malaman ke ficewa?
Malamai na gudu na barin ƙasa ko suna komawa wasu jami'o'i? Wannan abu haka yake, mu da muke cikin jami'o'i mun san abin da ke faruwa. Yanzu babu yanda za a yi, kana da professor ka shiga ofishin professor, babu air condition, babu kujera arziki, watakila ko kettle din da zai dafa tea din da zai sha makarantar nan ba ta iya ta kawo masa ba, sai dai shi ya je ya sai kettle, ya dan sai biscuit, ya dan sai sugar, ya dan sai madara, kowa sai ya tanadar wa kansa. Bai da muhimmanci a jami'a da har za ta tanadar masa wannan al'amarin. To saboda haka idan yau zaka je waɗannan jami'o'i masu zaman kansu, zaka tarar an baka office da air condition da television da abun shan shayi da shayin da mai dafa maka shayin da wanda za ta duba maka takardun da za su shigo da waɗanda za su fita in har ka kai professor din. Amma a jami'o'in gwamnati ba haka bane. A jami'o'in gwamnati in ka ga kana professor kana jin daɗi yanda ya kamata, to kuna shiri da shugaban jami'an ne. In ba haka ba, ba za ka abin da za ka gane. Kuma gaskiya dai yake yau karatu gwamnati waɗanda ke kan madafun iko su yi haƙuri, amma gaskiya dai yake kuma tana da ɗaci. Mafi yawa ba ilimin nan ya dami mutanen da ke kan madafun ikon ilimi ba. Saboda me? Saboda ina mun riga mun a ko ina kowa ka gani a ƙasar nan a duk inda ka aje shi sai ya nuna maka kuɗi yake nema. Amma a wa'incan misali yanzu ka ɗauki jami'a kamar ka ce ka ɗauki jami'a misali kuma ka ce Nail Abuja, ko kwamfutula ne ya mutu a ofishin malami ba professor ba ma malami kawai, zai ɗaga waya ne ko intercom ne ya gaya wa kwantena da ce kwan fitila na daya ya mutu ni nake ga maka in an dade a minti 15 zuwa 30 za a zo a canja kwan fitilan nan a sa wani amma a jami'oyin gwamnati in kai wasa kai zaka sai kwan fitilan nan ka saka shi kan ma ka sai ka gani ba abin da ya damu wani saboda me saboda karshen ta kace sai ka rubuta wa head of department sai ta rubuta wa da memo sai an nuna director a physical planning ko director works ba zai iya sayan kwan fitila ba wai sai ya nemi directives daga shugaban jami'a shine ba shi tantala za a sai kwan fitila sai shugaban jami'a ya sani saboda me saboda jami'a gwamnati ce haka ake a yau shugaban department ko dean ko wani bai sai iya kashe 10,000 ba sai shugaban jami'a ya sani amma kamar misali a nan din komai a tsare yake in an baka zai lalace ga wayanda zaka ga in an baka zai lalace ga wayanda zaka ga su kuma an riga an tanadan musu wayannan sai dai kawai su je su to su dauko su zo su gyara abin da za su gyara su mayar su abin nan to amma jami'oyin gwamnati ba haka bane saboda haka dan me zan tsaya a inda sai na saiwa kaina kwan fitila dan me zan tsaya a inda sai na saiwa kaina air condition dan me zan tsaya a inda sai na dauko wata kila kafinta ma daga waje yazo yi min gyaran kujera ko tebur alhali ga yanzu misali kashi ka zama professor Nile ta ce tana neman professor irin ka dan me ba za ka yi applying ba a dauke ka dan me za ka zauna kana zaman me za ka yi kana zaune sauro na cizon ka kana zaune kwaro na yawo a jikin ka kana wani office wata kila mun kullun office din ma in ya lalace sai kai kasa ya kai yara saboda me saboda jami'a gwamnati ce in ka je ka tarar da za ka tarar abubuwa da yawa sai abun waye baka mamaki mu gaskiya ce ba masu mun sani mai hukun mu adalci dan me zan tsaya yanzu misali in likita ne ko in ya rubuta magunguna ya komai aka tura dispensary kana gadanka a kwance a asibiti za a zo maka da magungunan nan allura ce a yi maka in drip ne a sa maka a yi wannan in aka san waje ne haka ne ka riga ka biya an wuce wajen in health insurance ne ya riga ya shiga insurance an wuce wajen to dan me zan tsaya a Najeriya in na ba da prescription na likita na asibiti ba za a iya kawowa ba balle in ba wa patient balle in ga gwajin da nayi yayi ko bai yi ba akwai mashin a laboratory da wasu gurare a asibitocin gwamnatin Najeriya da sun fi shekara daya biyu ba su lalace ba gyara ba saboda duk wanda ya zo shugabancin wajen ba su ne a gabansa ba me zai samu shi shi ne a gabansa ba wanda ke aiki ya hakura akan mai gwamnati ta yanka ta bashi ya tsaya a nan sauran duk abin da ya zo ya san haram ne ba nasa ba ne ya yi abin da ya dace da shi to yanda za ka gani a duk wani ma'aikata haka yake har a jami'o'i har a ilimin kasar nan
to ko ina mafita kenan don gane da wannan dambarwa na matsalar ilimi a Najeriya ga dai Malam Muhammad Sani
mafita dai ne a daina dauko wasu mutane daga wasu gurare yanzu misali sai a dauko ka kana professor of economy kana aiki a Abuja sai a ce ah to ai tunda kai professor ne kuma ka san wani saboda haka bari a yi maka vice chancellor a wata jami'a a Gusau tunda an samu gurbi ba haka karatun yake ba karatun shine waye a cikin wannan jami'a yake professor waye ya san matsalolin jami'a waye rikicin ya gyara a jami'a shi za a dauka a cikin jami'a yayi aiki kuma a cikin jami'a ana samun waɗanda ba sa kyautata amma me ya kamata a yi musu suma a tabbatar mutane ne da za su iya yin abin da ya kamata ake so ai akwai gwamna ai akwai mataimakin gwamna akwai ministan akwai commissioner education a jiha ko a zauna a duba ba magana wai an su ta taro sai ta zabe bane ai wannan a'a waye zai yi abin da ake so kai gwamna ko kai commissioner ga abin da kake so ayi a ilimin jami'a kaza saboda haka to shin da shi kake so ayi a ciki wake da record na ya taba abu mai kama da haka sai a nemo shi sai a sa shi sai ya yi an kawo shi ne dama ga abin da ake so ya yi ba wai za a kawo shi ne abin da kawai ya ga daman yi ba wanda yake in dan ciki ne ya yi misali yanzu kai head of department ka gyara department ya yi kyau ka tafi kowa yana ji oh da ra wane ne a wajen nan da an yi kaza ka gama head of department misali har aka ce to kwari aikin da kaje kai a department ya kamata ka zama din ka zo ka zama din nan ma kai abin da ya dace kai rawa gani an burge to ran da duk aka ce ana neman ba su canza sai a ce mutumin nan da ya yi aikin nan hawa biyu ku zo ku mashi shi ba su canza in muna ganin zai iya gyara jami'a gaba daya amma ba kai a dauko mutum dan ya san wani ko dan ya san wani ko wani ne nasa a candidate din wani ne shi sai a dauko shi sai a sashi
to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Malam Muhammad Sani na jami'ar Kasu dake Kaduna da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legends Gresham naku Babangeji Brinke ce a huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abu
a gaida Babangida yanzu kuma lokaci yayi da za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu
sakon mu na farko sakon kaje Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace assalamu alaikum VOA Hausa. Dagewar da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka yi na ficewa daga kungiyar ECOWAS hakan sun yi daidai domin dai mai taki shi yasa inda yake masa yoyo. Daga ƙarshe duk wanda ya ce zai haɗi gatari sai a rike masa kota. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace Allah kyauta kuma ya kawo mana ƙarshen dukkan matsaloli da suka addabi kasar mu Najeriya baki daya amin. Domin gaskiya lamarin sai du'a'i. Sai kuma wannan sako daga Hamidu Kalalabuwa jihar Jifa. Yace salam VOA Hausa da fatan kowa na lafiya. Yace yau ina barka da shigowa sabon shekara ga dukkan musulmin duniya baki daya kuma ina addu'a albarkacin wannan sabuwar shekara. Allah kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Niger amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya. Yace hakika talakawan Najeriya muna cikin kalubale na wahalar rayuwa musamman mu ƴan jihar Zamfara inda kowace matsala ta yi mana katutu. Mutanen ƙauyuka sun zama abin tausayi. Yanzu mutumin ƙauye babu abin da yake da shi facin rayuwa. Babu tsaro, babu kiwo, babu noma, babu kasuwanci. Makarantu da asibitoci na ƙauye tuni suka ruguza. Wallahi shugabanni ku ji tsoron Allah ku gyara kafin haɗuwar ku da Ubangiji. Allah kai mana maganin abinda bamu iya wa kanmu. Sako mu na ƙarshe, sakon ka ne Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Ina taya al'ummar musulman duniya murnar shigowa sabuwar shekarar musulunci ta 1446. Alherin da ke cikin wannan shekara Allah ya sada mu da ita. Sharri da ke ciki Allah ya kawar mana. Allah kawo mana saukin matsin rayuwa da muke fama da shi. Ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya amin summa amin.
Kare da baba wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen a yau litinin wani kami mai linzami na Rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke kibban birnin Ukraine. Wani bangare na harhara ta sama da aka kai a yankunan kasar da ya sanadin mutuwar mutane a kalla 20. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce masu aikin ceto na tona baraguzai a asibitin yara na Ohmadi da ke Kyiv, inda har yanzu ba a san adadin waɗanda suka jikkatan ba. A yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da wani taron kwanaki uku da gobe Talata a nan birnin Washington DC domin murnar zagayowar ranar kafa ta shekaru 75. Kungiyar na kara karfafa goyon bayan ta ga Ukraine a yakin da take na Rasha. A yayin da taron manema labarai da wasu ƴan jarida a jiya Lahadi da ke kallon taron, babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce dukkan mambobin kungiyar na son zaman lafiya kuma hakan na iya yiwuwa idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya fahimci ba zai iya nasara a fagen daga ba. Sojojin Isra'ila sun kai harhara ta sama a yau Litinin a duk fadin zirin Gaza da kuma kan mayakan Hezbollah a kudancin kasar Lebanon. Mazauna yankin sun kuma bayar da rahoton harharar tankokin yaki na Isra'ila a birnin Gaza da ke arewacin, inda sojojin Isra'ila suka ce suna gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci. A kudancin Gaza, dakarun tsaron Isra'ila sun bada rahoton kashe mayakan sa kai fiye da 30. Da yawa daga cikin kawayen kasar Faransa sun ja numfashi a yau Litinin bayan da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Marine Le Pen ta gaza samun nasara a zaben fidda wanda aka yi, amma sun yi nuni cewa gamayyar kawancen da aka hada daga majalisar dokokin kasar ita ma na iya haifar da ciwon kai ga Turai. Taron kasa na Le Pen ya kasance wanda aka fi so a zaben, wanda aka ƙara haɗin gwamnatin Faransa mai tsaurin ra'ayi tun bayan yakin duniya na biyu tare da yan barazanar ƙarfin manufofin tattalin arziki da na ƙetare a ƙasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a yankin Euro.
Ta masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na rana a yau Litinin. Sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana idan mai duka ya amince. Za mu sake dawowa da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Sir Filu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa Mainan Dudu da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Bill Andrade. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, amma kada a yi nisa a dakaci shirin yau da gobe. Ma'assalam.